Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za mu kawo muku ra'ayin wasu Hausawa mazauna yankin kabilar Ibo da ra'ayin su kansu 'yan kabilar Iban kan janye wa'adi daga mayya kungiyar matasan Arewa suka yi. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zaurin dattawa, amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Cibiyar kula da guguwa da ke tafiya da matsanancin ruwan sama ta Amurka ta bayyana guguwa Harvey a matsayin mai haɗarin gaske, duk da yake kawo yanzu ba tabbatar da rasa ran ko mutum guda ba. Jami'ai sun ce ma'aikatan agajin gaggawa ba su iya shiga wurare da dama ba sabili da matsananciyar iskar. Magajin garin birnin Rockport CJ Wax a hirarsa da tashar yanayi yau da safe ya ce guguwar ta yi ƙarfi ainan a garin, ya kuma yi a gargaɗi da cewa akwai yiwuwar za ta yi ɓanna matuƙa. Ya ce guguwar ta lalata gidaje da cibiyoyin kasuwanci da kuma makarantu sosai, waɗansu ma sun lalace baki ɗaya. Izuwa safiyar yau kimanin mutane 300 suka rasa wutar lantarki sakamakon guguwar, yayin da ma'aikatan gaggawa suka bayyana cewa an fuskanci katsewar hanyoyin sadarwar wayoyin salula. Dangi da dattawa da ke nuna ɓacin ransu da mutuwar Somaliyawa 10 farin kaya da ake zargin cewa an kashe a samamin da dakarun Somaliya da Amurka ke marawa baya suka kai, sun ce ba za su binne gawarwakin ba sai waɗanda suka kashe su sun roƙi gafara. Sama da shugabannin al'ummar ƙasar Somaliya 300 da suka hada da dangin waɗanda aka kashe suka kira wani taron manema labarai, suna zargin dakarun ƙasar da dakarun Amurka masu ba da shawarwari kan ayyukan soji suka marawa baya da kashe farin kaya 10 a samamin da suka kai a wata gona jiya da asuba a Barere da ke tazarar kilomita 55 kudu maso yammacin Mogadishu. Balin Abdullahi, dangin ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe, ya ce mun gana da Prime Minister jiya Juma'a da dare, ya kuma shaida mana cewa gwamnati za ta ɗauki mataki akan kisan cikin sa'o'i 24, har yanzu muna jira. Da farko dai jami'an ƙasar Somaliya sun ce dakarun ƙasar sun kashe mayakan Al-Shabab 8 lokacin da suka kai samame cikin dare, amma daga baya sojojin ƙasar suka ce dakarunsu da Amurka ke marawa baya sun harbe suka kuma kashe farin kaya 10 cikin kuskure da suka hada da ƙananan yara 3. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka kan harkokin tsaron ƙasa Sebastian Gorka ya ce ya ajiye aikin fada White House, ya kuma zama jami'i na baya-bayan nan da ya fice daga gwamnatin shugaba Donald Trump. A cikin wasiƙar ajiye aikin da ya rubuta wadda kafofin sadarwa da dama suka samu, ya ce shawarar da Trump ya yanke ta tura ƙarin dakaru Afghanistan ya sa bai gamsu da inda gwamnatin ta dosa a tsare-tsarenta kan harkokin ƙasashen ƙetare ba. Yayin da Goka yake ikirarin cewa ya ajiye aiki ne bisa radin kansa, kafofin sadarwa da dama suna ambaton waɗansu majiyun gwamnatin da aka saya suna cewa an kore shi ne. Wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa bai yi murabus ba, amma yanzu baya aiki a fadar White House. Ya ƙarasa wasiƙarsa da ya rubuta wa shugaba Trump da cewa hanya da tafi dacewa da zan goyi bayanka ya shugaban ƙasa ita ce daga waje ba gidan gwamnati ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, 'yan Najeriya na cigaba da bayyana ra'ayoyinsu game da janye wa'adin da kungiyar matasan Arewa ta bayar ga 'yan kabilar Ibo. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar, ya jiyo mana ra'ayoyin wasu Hausawa mazauna yankin na kabilar Ibo da kuma su kansu 'yan kabilar ta Ibo.
Wa'adin da gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka bayar na janyewar da suka ce sun yi ga 'yan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a yankunan arewacin Najeriya abu ne wanda ya samu karbuwa ga 'yan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya. Dangane da haka ne ma ya sa naji ta bakin wasu Hausawa da ke zazzaune a yankin na kabilar ta Ibo kuma ga abin da suke cewa.
Sunana Alhaji Musa Saidu, ni ne shugaban arewa a Najeriya. Mun ji daɗi da suka janye amma wannan matakin da suka ɗauka ayya mu din da muke na ayya ba mu ya ƙara mai arewa mutunci ai wannan abu yanzu dole in yamuri za su san cewa su mu ma dai muna da jama'a kuma muna da matasa wannan abin da suka yi mun yi murna mun gode kuma muna ci wanda suke roƙon su janye a zauna lafiya.
Dubara Muhammadu Muftar Tambarta, eh mun ji daɗin wannan kalabi da suka yi kuma in ba za a manta ba ai ba su suka fara kalaman nan ba. Dan kabilan yamuri suka fara wannan abu tun shekara aru da ake yi wannan sun mai da martani ne ni alawa ganin sun bu umarnin shugaban kasa da ka janye wannan domin mai jimin a zauna lafiya.
Sunana Kwamiran Sharbala Muhammad, tsarajin tsara haƙƙin al'adama a yankin South South. Dama mu ai fatan mu shine duk wani abu da zai kawo ci gaba a samu zaman lafiya kuma a tsare rayuka da zuciya shine muke goyon bayi. Kuma ƴan arewan hakan da suka yi sun nuna da taku bisa ga kalaman da shi shugaban kasa ya yi. To ina ganin abin da ya dace dama shine yanzu kowa sai rungumi kadarar zamantakewa na shashi na 39 zuwa 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya.
Maganar bayar da wa'adi dai ta zama wani mai da martani ga masu kira ga a balle daga Najeriya domin kafa kasar Biafra. Su ma 'yan kabilar ta Ibo da ke zazzaune a kudu maso gabashin Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu.
My name is Rilo Keke.
Wannan yana cewa ne a cikin harshen Ibo, yace sunana Sirili Okeke. Mun ji daɗin abinda 'yan arewacin Najeriya suka yi na janye batunsu na cewar 'yan kabilar Ibo su koma yankinsu, kuma muna kira ga shugabannin kabilar ta Ibo da su daina bari ana wulakanta wani wanda ba ɗan kabilar su ba domin samun zaman lafiya.
Shine Zuwa Kafa Bayani from Anambra State.
Su arewa sun ce Ibo an janye wannan magana, wannan zai kawo haɗin kan ƙasa?
Ba yadda ba, babu da zai kawo, ba mu ne haɗin kai da zai kawo.
Me yasa ba zai kawo haɗin kai ba tsakanin ƴan kabilar Ibo da arewa?
Ya tanai.
To ya za a samu haɗin kai?
Kowa ya yakuri da juna. Shine ya kuri da juna.
To masu maganar Biafra.
Wannan ba zan ce kirmai ba ne, amma kowa yana takama da wannan ƙarfinsa. Bari mu ga ƙarshen da zai kawo.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya. Uwa ɗaya, uba ɗaya, ƙasa ɗaya.
A gaida da Lamida Abubakar, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Ali za ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri akan yadda jama'a, musamman mazauna yankin, za su taimaka wajen yaƙi da 'yan Boko Haram da yake yanzu hafsoshin mayakan Najeriya sun ƙaura zuwa Maiduguri bisa umarnin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya shi ya samu mana waɗannan ra'ayi.
A matsayina na madu mazaunin garin Maiduguri kuma a mafoni, ni ne muke so mu dan tattauna wasu matsaloli. Insha Allahu hanyoyi da za mu taimaka shine idan muka ga wa'anda ba mu yarda da su ba, to insha Allahu za mu yi kokari mu sanar da hukumomi, musamman mu da muke tsakiyar gari da kuma wa'anda suke bayan gari irin Jiddari ko Polo ko ainihin Gozari da bayan University da sauransu. Mandarari kauye ne da ake yaran suka je su, inda mata ne dai suka je su, inda ake kasuwan dabbobi. Mun samu labarin cewa biyu daga cikinsu sun tada ainihin nakiya da ke jikinsu, amma ɗayan cikin Allah bai kaddara ta kada ba, an tsaro sun farga sun ainihin samu labari. To Allah ya takaita abun ya shafe ta ne ita kadai. Gaskiya cikin gari fi sabilillahi lafiya, amma waɗanda suke gefe-gefen gari akwai ainihin ɗarɗara hakan nan da shakku. Don wani lokaci zaka ga mutane sun kai kaman karfe 10 ko 11 har 12 karfe 1 da zaka rika ganin mutane biyu uku hakan nan ana zama ana ainihin tsaron gari da sauransu.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Umar mai huda askira, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno. To gaskiya komawar hafsoshin sojin Najeriya zuwa wajen ta Borno muna fatan zai kawo mana zai sake tabbatar mana da dawamin zaman lafiya a wannan yanki. Amma kuma fa gaskiya kananan sojoji wanda suke fagen daga suna fuskantar matsaloli da dama wanda bai kamata ce suna fuskantar wannan matsala ba. Karancin abinci, karancin kudaden su na analysis baya shiga da wuri, wasu sun yi wata biyu wata uku ba su samu shiga ba. Kuma ba abin da za mu iya cewa jami'an sojojin nan sai dai mu musu addu'a, fatan alheri Allah ya ba su nasara kuma Allah ya ba su ikon tabbatar mana da zaman lafiya a wannan yanki. Kuma ya kamata su haɗa kai da asalin maharba da suka samu wannan dazuzzuka don za su iya shiga ko ina ne, kowane sako da kowane sako. Ya kamata gwamnati ta tabbatar ta taimakawa sojojin da suke fagen daga da kuma asalin maharba da suka samu dazuzzuka na tsakani da Allah wanda za su iya shiga. Na gode mai magana Alhaji Umar mai huna askira.
Sunana Hashim Muhammad, na fito daga arewacin Najeriya, arewa maso gabas, wanda muka fuskanci matsala na yaƙi-yaƙi na Boko Haram, wanda musabbabin wannan abin shine asali inda ya faru a ƙasar Borno Maiduguri. Iyayen yara sun taɓoye ƴaƴansu, sun san kuma cewa suna cikin wannan ƙungiyar, suka yi taɓoyewa abin san da ya zo ya fi ƙarfin iyayen har ya so ya fi ƙarfin gwamnati. Saboda ita gwamnati tana aiki ne ta ci nasara idan ana ba ta haɗin kai. Amma idan za a dinga ɓoye mata bayanai, a dinga ɓoye masa wasu abubuwa, to za ta daɗe tana wahala ba ta shawo kan al'amarin. Wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu a yankunanmu na arewa maso gabas. Za a ga mutum yana da yara ko yana da ‘yan uwa suna cikin wani ƙungiyar sai ya ɓoye idan jami'an tsaro sun zo kame su, yana wannan shi a gidansa babu irin wannan ‘yan ta'addan matuƙa alhali kuma akwai. To har wutar ta ruru ta yi ƙarfi. So ina ba wa iyayen yara shawara da duk wani ‘yan anguwa da kowa ya sa ido, duk wanda ka sani yana wannan harkar kawai ka ji a faɗa jami'in tsaro ya zo ya kama su. In ana haka za a ci ƙarfinsu. Amma in dai muka ci gaba da ɓoyewa, to wannan fa abin ba zai ƙare ba, sannan kuma kanmu abin zai ta dawowa. Masifar akan kanmu take faruwa. Mun rasa zaman lafiya, ba ma iya sallah a cikin kwanciyar hankali, ba ma iya zuwa kasuwanninmu a cikin kwanciyar hankali. Tashin motoci yanzu gashi nan an dawo da ɗabi'an sa bom wa yara mata, a sa musu bom zo su kasuwanni ko wurin da jama'a suke taruwa su fasa su danna bom ɗin mutane da yawa su mutu. To inda tun farko an yi wa tukar hanci, to ina ganin gaskiya da abin bai lalace ya zama haka ba.
Assalamu alaikum, ni sunana Abdul Aziz Muhammad, electrician daga ma Borno nake ainihin tushenmu. Abinda nake so in bawa sojojin Najeriya shawara akan wannan fada da ake yi da ta'addanci, ya kamata su samu wasu kafofi daga duka waɗannan networks da suke serving dinmu a Najeriya, su samu technology da in kaman yan ta'adda sun yi shooting wani labari over the air, a yi tracing ina ne source din ya fito. Dole ne a yi somoni networks din nan su ma su ba da haɗin kai a wurin binciken ta'addancin nan, saboda ba ta yiwuwa a ce mutum kawai zai harba labari a saman iska kuma ba a san inda ya fito ba. Akwai dole tunda ana tracing call na mutum, ya kamata kuma a yi tracing duk wani data information da ya sako over the air. Shawara na farko kenan. Sannan shawara na biyu, a daina razana waɗanda suke son su ba da sanarwa akan wani abun da suka sani akan ƴan ta'adda. Ya kamata a ba su kariya na musamman, saboda irin abun da ke faruwa da sai kaga idan mutum ya je ya ce ya ga ƴan ta'adda wuri kaza wuri kaza, kan ankara ƴan ta'addan za su zo su ce mishi to lokaci kaza ka je ka ce kaza kaza kaza, ƙarshen ta sai ka samu ma an kashe mutumin. To hakan ya tsorata mutane a wancan lokacin. Amma yanzu wannan gwamnati ce wanda muka zabe ta da hannunmu, kuma muke da imanin cewa tana wannan fada da ta'addanci tsakaninta da Allah ne.
Assalamu alaikum, sunana dai Dallamiya Yusuf. Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwansu nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye. Na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai, ko da a ce sun ga wasu abun nan din da basu fahimce shi ba, wato kamar mutanen da basu fahimce su ba su basu bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya. Sannan na biyu, su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a, domin kasa a baya an samu matsaloli sosai wanda su jami'an tsaron sukan dan irin bude idanu, mutane sukan tsoro su kawo ne su ba su bayanai yadda ya kamata. To wannan dai ina ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa wa su wayannan shugabannin sojoji don a samu kakkaɓe burgudin wayannan yan Boko Haram da suka rage.
Assalamu alaikum, sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good za mu ce. Zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu ƴan kunar bakin wake sun zo kusa da garin Kwandiga nan, sun shiga IDP camp din nan har sun yi tada bomai sun dan kashe wasu. Amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din. Jiya ma sun yi repelling attack din, kuma nan dai jejin dajinan Maiduguri hakan nan zaka ji minti biyu uku haka zaka ji jirage suna tashi suna zuwa. Kuma mutanen Maiduguri dai are very vigilant yanzu, sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yarda da shi ba. Immediately ana informing ɗin sojojin, sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu. Immediately za ka ga jiragen yaƙin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin. Gaskiya a yanzu dai alhamdulillahi zuwansu service chiefs ɗin, zuwansu Maidugurin dai gaskiya mun ɗan samu cigaba sosai, kuma effort ɗinsu gaskiya is intensifying sosai sosai. Ana ba su haɗin kai ɗan in mutanen Borobo su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai. Ana ba su haɗin kai sosai.
Abin da ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa, tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa. A huta lafiya.
A gaida Jummai, yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Alhikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
The Imagine United and Prosperous Nigeria.
Matasan Arewa sun janye wa'adin korar 'yan kabilar Ibo bayan sanya bakin dattawa. Nastura Ashir Sharif na daga shugabannin matasan.
Muna son gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaggauta hukunta shi wannan Nnamdi Kanu da ya kawo wannan fitina.
Bayan jawabi ga 'yan kasa, shugaba Buhari zai ci gaba da aiki daga gida, inda tuni ya karbi rahoton binciken sakataren gwamnati Babaci David Lawal da yake zaman dakatarwa. Jama'ar PDP na Madu Sharif sun yi taro da zargin Ahmed Makarfi yayi watsi da su ba kowaya tun nasarar sa kotun koli. Ga jigon taron Yarima Ingama.
Kawai muka ji an ce ana ma tunani ne ko za a yi mana ahuwa ko ba za mu yi mana ahuwa ba. To mutum muka kashe tunda Makarfi kotun koli ta bashi kawai banda kyama ba abin da ake nuna mutanen Alshir. To ko mutum ridda yayi in ya koma musulunci ai rungumar sa ake.
Sultan Muhammad Sa'ad ya ayyana 1 ga Satumba a matsayin babbar sallah. Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai gabatar da babi na biyu na jawabin da ya fara a makon jiya daga ƙasar Saudiya, inda yake aikin hajji. da kuma Rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ekwa Hausa Lambatu a Kanan Dabo ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum. Da wanda ke aikin haji da wanda ke zaune a gida, akwai ibadoji da za a yi tare, kamar misali abin da shafi kaskantar da kai zuwa ga neman yarda Allah, da kuma in an kai ranar tara da wata ranar Arfa, akwai waɗanda su ba su Arfa din sai da suna garin Makka ko Madina, sai su za su yi azumi sa'annan washe gari 10 ga wata za su yi lahiya, yadda kuma a wannan ranar ce su alhazai waɗanda suke tsakanin sarki sun je sun ainihin wato kwana a Muzdalifa, sun je sun yi jifa masu hadaya, sun samu tahlilul sughra. Daga irin waɗannan kaga duk ibadoji ne waɗanda ke haɗa na nesa da na kusa, da haka ba wanda ya fi cancanta ya samu junansa ko ɗan uwansa sai wanda ke fitar ɓangaren nasa. Kuma kada mu mance duk abin da za mu riƙa a wajen Ubangijin mu, sai kada mu mance kawunanmu da iyayenmu da iyalanmu da ƙasarmu. Mu kaunaci ƙasarmu da kuma ainihin da muke zaune, sannan Allah ya zaɓa mana mu zauna ba tare da ainihin mun samaci abokan zamanmu ko kuma mun yi wani furuci wanda zai kawo mana rahba ko tashi a tsakaninmu ba. Domin duk wanda ya yi amfani da damar da ya samu ya cutar da jama'a shi kaɗai, ba mu shakka wannan musibar ba za ta tsaya a kansa ba. Ko da a nan duniya yana gani ya tsira, to a lahira ba zai tsira ba, kuma ya bar wa kansa mummunan tarihi. Don saboda za a ambaci duk sanda aka ambaci sharri, za a ambace shi da iyalansa da jikoki har a zuwa biyu baya. Don haka wannan lokaci lokaci ne na ibada da ƙaunar juna da kuma jan juna a duka, da kuma haƙuri da juna da neman yarda Ubangiji da yanzu samun nasarar duniya da kuma makoma gobe kiyama. Muna fata gaba ɗayanmu Allah ya dace da mu, kuma Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasashenmu, kuma ya taimaki su a gaban hinsu na adalci, sannan mu kuma Allah ya ba ku yi musu da'a, da'a da ba ta saɓa Ubangijinmu ba. Muna fata da mu da su baki ɗaya, Allah ka sa mu cimma nasarar duniya da gobe kiyama. Kamar yadda muka sani, kowace shekara alhazan Najeriya da kuma sassa daban-daban na duniya, musamman ma dai na Najeriya din, to abinda muka fi ba da muhimmanci a kai bayan addu'o'in yau da kullum shine addu'a wa kasar mu Najeriya, kasar da babu da wata kasar da take da, kuma nan Allah ya zaba mana mu zauna, kuma ya kaddara cewa mu zauna da wanda ko yarenka ko addininka da ma launinka duk akwai bambanci a Najeriya, amma haka Allah ya nufa mu zauna. Ya haka ba mu da inda take wannan kasar illa mu yi mata addu'a. Addu'ar kuma da za mu yi mata kanmu ba wai ita kawai kasar za mu zuwa ko shiga da kanin kasar ba, a'a, yi wa kai ne. Domin yau idan kana ganin cewa kai ba kowa ba ne a Najeriya don baka da mulki ko dukiya, da wasu can sun samu dukiyar ko mulki, kai da ruwanka da su in an ga dama ma a fasa kowa ya rasa, sai ƙarshe kai abin da dawo kanka. Domin idan dukiya ke su waɗancan sun riga sun zama, kai ne kake cikin buƙatar ka yi addu'a don a zauna lafiya, kai da za ka yi kiwo, ka yi noma, ka yi je makaranta, kuma ka yi duk abin da kake da buƙata na yau da kullum. Da haka alhazan Najeriya ina kira gare mu da kuma sauran dukkan wato 'yan Najeriya ma da ba su samu damar zuwa ba, da sa wannan ƙasar a gaba mu yi ta yi mata addu'a. Yau muka dubi yadda ƙasashe da muke samun labaransu, yadda tashin hankali ya kai su ga ɗaukar cewa da rashin zaman lafiya da kuma samun duk abin da suke nema babu shi, ko da akwai shi an samu ba za a iya zama a ci shi da kwanciyar rai ba, ba abin da ya kawo haka illa rashin kwanciyar hankali. Za ka mutar ta addu'a, kuma za mu ci gaba da addu'ar cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da duk inda muke zaune baki ɗaya, kuma babu abin da zai kawo mana wannan bayan mun yi addu'a shine mu cire wato tsammani daga shekaru da kuma shekaru. Shekaru su ne waɗanda suke ingiza mu, su tuta mana ko su rubuta mana wutar ƙabilanci da kiyayya da gaba da kuma ainihin ƙyashin juna a tsakaninmu, musamman kamar yadda mai bayani tsakanin wato kudu da arewa, ko tsakanin makiyaya da manoma, ko tsakanin wasu al'umma dai waɗanda suke ganin su suna da wata buƙata ko kuma suna da wata ɗaukaka dai da sauran 'yan ƙasa. Don haka wannan ya zama wajibi mu cire wannan a cikin zuka da ita addu'a wa ƙasar.
Shi ma Rabaran Danjuma Adamu ya yi nuni ne da muhimmancin ɗaukaka batun zaman lafiya kamar yadda watan na Zulhijja ke jaddadawa.
Ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya, domin yadda Allah ya kawo mu wannan wata mai albarka, yadda Ubangiji Allah zai karɓi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga Allah. Biye da haka, ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin a ƙasarmu Najeriya saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka,
shi Buhari, jama'a da dama suna tsorata da shi. To kiran da zai yi ga mu al'umma ta Najeriya shine abin da ya kamata mu masa shine addu'a. Bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu. Littafi mai tsarki ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu. To a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka, abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya, kamar yadda ana kirari cewa shi mutum ne mai gaskiya. To mu yi masa addu'a, idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar ba zai iya cika ta ba. Bacin haka mu kanmu kuma 'yan Arewa ko 'yan Najeriya mu ba shi haɗin kai. Wani lokaci wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa. To mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya. Wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana ɗaɗɗar mai zai je idawo. Allah yana buƙatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tashe-tashe hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba.
To nan muka kammala shirin na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim. To jama'a, shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Kamaru ta fitar da jerin sunayen 'yan wasa 23 da za su fafata da Najeriya a wasan neman gurbi ta gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya, ciki ko har da mai tsaron gida na Sevilla Ondoa Fabres da ɗan wasan gaba na FC Porto Abubakar Vincent. Najeriya ce za ta so mu karɓar bakuncin ƙasar ta Kamaru a ranar Juma'a mai zuwa a birnin Oyo, kafe ita ko ƙasar ta Kamaru ta karɓi bakuncin Najeriya a wasa na biyu a ranar 4 ga watan Satumba. Najeriya ce ke jagorancin rukunin nasu na biyu da maki 6, yayin da kasar Kamaru take bin ta a matsayin ta biyu da maki 2. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya nemi jin bahasin baiwa dan wasansa Raheem Sterling jan kati a minti na 97 na wasan Premier da kungiyar ta doke Bournemouth da ci 2-1 a yau Asabar. Sterling ya jefa wa City din kwallo ta biyu da ta bata nasara, inda Munir jefa kwallon ta kai shi har a cikin 'yan kallo. Dalili kenan da yasa alƙalin wasa ya bashi katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan kati. A bangare daya kuma, jami'an 'yan sanda sun ce suna nan suna bincike akan zargin da ake yi wa dan wasan City din Sergio Aguero na dunguri ga wani ma'aikacin filin wasan, bayan da Sterling ya jefa kwallo ta biyu ya ruga cikin murna zuwa cikin 'yan kallo, inda wasu 'yan wasan suka bi shi, lamarin da ya sa ma'aikatan filin wasan da 'yan sanda suka shiga tsakani, inda anan ne wani ma'aikacin ya ce Aguero ya doke shi. To sai dai har ya zuwa lokacin da suka fice daga filin wasan, 'yan sanda ba su yi wa Aguero magana ba. To amma kuma akwai hotunan bidiyo da ke zaman shaida ga lamarin. Rahotanni daga kasar Spain sun ce shahararren dan wasan kungiyar Real Madrid Cristiano Ronaldo ya nemi kungiyar da ta biya shi makudan kudaden da yawan su ya zarta na dan wasan kasar Brazil Neymar a zaman dan wasan da yafi kowa yawan albashi a duniya, bayan komawa PSG daga kungiyar Barcelona a cefane mafi tsada a duniya. Neymar yana karɓar albashi na fan 500,000 a kowane mako. To sai dai Ronaldo dan kasar Portugal ya faɗa wa Real Madrid cewa ya cancanci albashi mafi yawa a duniya idan aka yi la'akari da matsayinsa na gwarzon dan kwallon duniya mai ci yanzu, a don haka yake neman a biya shi fam 700,000 a kowane mako. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, masu sauraron mu, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.